Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 1 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilo da Kano labarai.
A karan farko sabbin kamuwa da cutar coronavirus a India sun wuce 400,000. Fiye da mutane 700 aka kama a kasar Chadi biyo bayan zanga-zangar da aka yi a wannan makon akan sabuwar gwamnatin soja karkashin jagorancin ɗan shugaban kasar da aka ce Idris Deby Itno. Haka kuma za a ji cewa jimillar kananan yara 125 ne da ke kan hanyar su zuwa Turai na daga cikin waɗanda hukumomin Libya suka kame a wannan makon a gaɓar tekun Bahrain.
To Kano labaran kenan. Bayan kashi na farko da labaran duniya, za a ji cewa lalle kam zurgumin dan ta'addar nan mai suna Awolun Daudawa wanda ya tubo muzuru ya sheƙa lahira.
Don wannan aya ce Allah ya gode domin ba wai sai ka dauki Alkur'ani ba. Kai alƙawari na cewa ka wannan ta'addar ta gaba shi. To insha Allah wa in gidan ka saki to Allah fa zai barka ba.
Za a ji cewa ana tauka muhawara kan batun ware wasu mukaman siyasa da mata kaɗai za su yi takararsu a Najeriya.
Ƙarya ne. Kashi kusan 75 bayan matasa ko 60 mata ke zaɓe a Najeriya. Kuma duk sanda aka tashi zaɓe maza suke zaɓa.
Kamar kowace ranar Asabar, yau ma Baba Yakubu Makeri na tafa da shirin nan nasa na adawa lafiya. Kamar kullum za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma a ji fallar Ramadan albarkacin watan azumi na Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da labaran duniya. A karan farko sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a India sun wuce 400,000. Sabbin kamuwa da cutar da aka samu a cikin awanni 24 da suka gabata an samu mutum 401,993 a cewar ma'aikatar lafiya ta India a yau Asabar. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi amanna cewa yawan sabbin kamuwa da cutar watakila ya ninka sau biyar. Kwayar cutar ta nuna mana cewa idan aka batta za ta yaɗu cikin al'umma, in ji babban masanin cututtukan masu yaɗuwa na Amurka Dr. Anthony Fauci a wata hira da jaridar Indian Express. Ya ci gaba da cewa idan ba ku mutunta ikon cutar na haifar da mummunan illa ba za ku shiga cikin matsala. Fauci ya ba da shawarar yin kulle a India. Ya ce a zahiri idan aka yi kulle za a kasance saurin yaɗuwar cutar zai yi ƙasa. Babu wanda yake son kulle kasarsa, amma idan aka yi hakan ne kawai na tsawon makonni kaɗan za a iya samun tasiri matuƙa kan annobar cutar. Mutane 18 ne suka mutu a safiyar yau Asabar a lokacin da wata gobara ta tashi a sashen kula da masu cutar coronavirus a wani asibiti da ke yammacin India. Hukumomi sun ce an ceto marasa lafiya 30 daga gobarar a wani asibiti da ke Bruch a jihar Gujarat. Fiye da mutane 700 aka kama a kasar Chadi biyo bayan zanga-zangar da aka yi a wannan makon akan sabuwar gwamnatin soja karkashin jagorancin ɗan shugaban kasar da aka kashe Idris Deby Itno a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a. Ƙungiyoyin fararen hula na sake sabunta kiraye-kirayen da aka gudanar da ƙarin zanga-zanga a ƙarshen mako a kasar da rikici ya kunno kai bayan kisan Deby wanda aka zargi ƙungiyar 'yan tawaye da yanzu ke barazana hamɓar da gwamnatin kwankwariyar. Mai magana da yawun ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Martha Mutado ta ce ba a san adadin mutanen da aka kama ba bayan zanga-zangar a ranar Talata ba, kuma ana ci gaba da tsare su. Jimillar ƙananan yara 125 ne da ke hanyar ta zuwa Turai na daga cikin waɗanda hukumomin Libya suka kame a wannan makon a gaɓar tekun Bahrain, in ji hukumar kula da jin daɗin yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a, inda ta ƙara da cewa mafi yawansu an kai su wuraren da ake tsare da su. Yaran waɗanda ke gujewa yaƙe-yaƙe da talauci ta hanyar jirgin ruwa mai hatsari zuwa Turai sun haɗa da yara ƙanana 114 waɗanda ba sa tare da masu kula da su, in ji Nisaf a wata sanarwa. Sanarwar ta ƙara da cewa mafi yawan waɗanda aka kubutar din an tura zuwa cibiyoyin tsare mutane da ke Libya a cikin mawuyacin hali, kuma suna da ƙarancin ruwan sha da ayyukan kiwon lafiya. Kusan yara 1,100 ke waɗannan cibiyoyin.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kamar yadda ba a rasa ji ba, kasar gumin ɗan ta'addar nan mai suna Awalin Daudawa, wanda kwanan nan ya janye tubar da ya yi, ya sheƙa lahira a wata fafatawar da dabarsu ta yi da wata dabar a daji. Sani Malumfashi, gare ka.
Yanzu dai ta tabbata ƙarara kasar gumin ɗan ta'addan nan da ya kitsa tare da jagoranta satar ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta kankara jihar Katsina Awalu Daudawa tuba muzuru ya yi. Domin ajiyar nan ne ma aka sami nasarar kashe shi a bayan da ya je ya sace dabbobin wani bawan Allah kuma har ya kashe mutumin. Sada labari ya bazu game da kisar Awalu da yammacin jiya na tuntuɓi kwamishinan tsaro na jihar Zamfara Abubakar Daulan. Shin ko da gaske ne wannan labari da muke ji na kashe Awalu?
Daren yau ne muka samu labarin cewa shi Awalin Daudawa ya tafi ya kori dukiyar wani wanda ake tsammanin ma ya kashe wannan dukiyar. Ta nan ne shi kuma aka samu wasu wanda suke nan bisa ga rantsuwar da ya yi da Alkur'ani na cewa ya ba ta'addanci cewa ba zai sake garkuwa da mutane ba ko saka shanu ko kuma kashe mutane. Domin kamar yadda na ga maka cewa Awalin Daudawa ya yi rantsuwa da Alkur'ani na kan cewa lalle ya bari kuma ya kawo makamansa, kuma muka yi na'am da shi, aka yi masa abubuwa na arziki wanda zai tsaya kula da addininsa da iyalinsa. Amma duk da haka dan dai dauke ta dauke shi ya koma wannan daji inda ya fito da sunan cewa zai je a aurar da wasu kannansa. Sai gashi mun samu labari na cewa kuma ya sake shiga cikin wannan ta'addancin, kuma ga yadda ita addu'a ta yi aikin ta domin abu ne wanda ya rantsuwa da Alkur'ani. Dan haka shi sha'anin ta'addanci da ake yi duk wanda ya sani cewa ya dauki alkawali to Allah ba zai lamunce mashi ba har idan ya tada wannan alkawali. Dan haka muke kira ga al'umma na musamman da a ci gaba da addu'o'i domin duk wanda ya tsira zalunci wani da izinin Allah, Allah zai gwada masa abunsa don addu'a ba za ta faɗi ba za a kansa ba.
Shin a wani gari ne wannan lamari ya faru?
Garin Dungurun ne wannan abunsa ya faru.
To da hakan ya faru, ni a kiran ka ga sauran waɗanda na tuba.
To kiran da zan yi ga waɗanda suka tuba har suka rungumi Alkur'ani domin muna da su da yawa a nan jihar Zamfara wanda sun kawo makamansa kuma sun rantsuwa da Alkur'ani na cewa sun daina wannan ta'addanci. Ina kira gare su domin wannan aya ce Allah ya gwadi domin ba wai sai ka ɗauki Alkur'ani ba, ka yi alkawali na cewa ka wannan ta'addancin ka bar shi. To insha Allah idan ka sake to Allah ba zai bar ka ba. Dan haka ina kira ga al'umma su riƙe alkawali, to idan ka aikata sai Allah tura maka asiri. Muna kira ga al'ummar jihar Zamfara da mu tashi tsaye da addu'a insha Allah, Allah zai yaye mana wannan bakin ciki da muke da shi da mu da sauran mutane mai Allah da
kwamishinan tsaro na jihar Zamfara. Labarin kashe Awalu ya bazu ko ina a cikin Najeriya saboda da damuwar al'umman dangane da rashin tsaro. Shin ko yaya jama'ar Zamfara ke ji game da kashe shi?
Alhamdulillah, dama shi karshen azalin akan zalunci yake karewa da cin amana. Babban abun da ya sa muke murna da wannan abu, mutumin da aka ce an yi sasance shi kuma an dauke shi cikin amintacci, yau ya saba alkawali ya tafi ya koma ma sana'ar shi ta zalunci. To dama karshen azalimi kenan. Muna murna da wannan, kuma abun da muke son mu a tabbatar muna kamar yadda aka ce an kashe Buharin daji, an gagawar shi, al'umma sun gani. To muna so gwamnati ta ƙara tabbatar mu da jama'a don hankalin su ya kwanta. Mun san nan gabacin Zamfara abun da ya haɗa iyakar Faskari da kankara da jihar Zamfara an samu ragowa matuƙa, an samu kuma cigaba na zaman lafiya. Sannan muna kira ga wayannan gwamnatoci su sani wa mutanen nan ba su da amana, domin idan kuka lissafa duk garuruwan da aka yi musu asin da asin da mutanen da ke huɗa da su cikin gidajensu da gonakinsu ba waɗanda ba su halaka ba.
Sunana Samir Abubakar. Lalle kashe Awalu Daudawa da an kai mutanen Zamfara mun ji daɗi, domin tuban da ya yi tuban mazuri ne. Gashi Allah ya tona asirinsa, kuma mu alhamdulillah tun da baya inda an ka hito a kasuwa in mun ka je mana ɗaɗɗar muna Allah Allah da mu koma gida da wuri. To yanzu alhamdulillah yanzu kashe da an kai mun ji daɗi. Allah ya ƙara taimakon jami'an tsaro da kuma 'yan sa kai.
Sarshi Abu Malumfashi, murai Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Gasar Filu da ci gaban labaran duniya.
A yau Asabar, bangarorin da ke yarjejeniyar nukiliyar Iran za su sake komawa kan tebur a zagayen uku na tattaunawar a Vienna da nufin dawo da Amurka cikin yarjejeniyar. Yarjejeniyar wacce ke daƙile shirin nukiliyar Iran don samar da sassaucin takunkumi ta kasance cikin wani hali na rayuwa tun daga lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya fice a shekarar 2018. Raguwar abokan yarjejeniyar ta shekarar 2015 sun shiga tattaunawa tun farkon watan Afrilu don kokarin farfado da ita. An fara zagaye na uku na tattaunawar ranar Talata, kuma bayan kwanaki da yawa na tattaunawar tsakanin kungiyoyin kwararru da wakilai za a ci gaba a yau Asabar. Daga ƙarshe, da yawa daga cikin 'yan ƙasar Amurka suna cikin mutane da dama da suka mutu ko suka ji rauni a turmutsutsun da aka yi a wani bikin addinin Yahudawa a Isra'ila, in ji mai magana da yawun ofishin jakadancin Amurka a yau Asabar. Aƙalla mutane 45 da aka murƙushe har suka mutu, sannan sama da 100 suka ji rauni a cikin bala'in da ke kan gangaren dutsen Meron na Isra'ila wanda ya faru cikin tsakanin ranar Alhamis da Juma'a. Ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta faɗa a jiya Juma'a cewa jami'an ƙaramin ofishin jakadancin ta na New York suna tuntuɓar iyalai hudu na waɗanda abin ya shafa, kuma ofishin jakadancin da ke Argentina yana tuntuɓar iyalai ɗaya.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Bari mu sake kadawa Najeriya, inda ake tabka muhawara kan batun ware wasu mukaman siyasa waɗanda mata kaɗai za su yi takararsu. Madina Dauda, gare ki.
Ƙudurin dokar wacce 'yar majalisa daga jihar Abia Nkiru Kawunyejo ta kawo ya samu haɗin gwiwar abokanan aikinta mutane 100 a majalisar wakilan har da shugaban majalisar Femi Bajabiya Mila. Dokar na neman a canza sashi na 48 na kundin tsarin mulkin ƙasa da zai sa a samu kujeru hudu a majalisar dattawa, wato sanatoci uku daga dukkanin jihohi da kuma ɗaya daga babban birnin tarayya wanda za su kasance mata. A yanzu mata 8 ne a majalisar dattawa, sannan 13 a majalisar ta wakilai, wanda yake nuni cewa kashi 4.4 cikin 100 ne kacal suka samu shiga majalisar. Malami a tsangayar kimiyyar siyasa da diplomasiya ta ƙasa da ƙasa a jami'ar Bayes, Professor Usman Muhammad, yana ganin wannan ƙuduri ba mai yiwuwa bane.
Babu shakka kaman a fuska kaman hakan yana da kyau, amma a cikin zuci da niyya ba shi da kyau. Ni ina adawa da wannan saboda ba da gaske bane wa'annan matan suke yi. Ƙarya ne. Kashi kusan 75 bayan matasa ko 60 mata ke zaɓe a Najeriya, kuma duk sanda aka tashi zaɓe maza suke zaɓa da ƙarfi zaɓen mata 'yan uwansu, saboda ba su yarda da su ba. Kuma ni na ga zahiri a majalisan, domin akasarin matan da na gani tun 1999 da nake gidan nan ina nazari da kuma horar da 'yan majalisu, babu shakka na ga gaba tsakaninsu, ba sa ko ga maciji akasarinsu. Saboda haka ba da gaske suke ba na ɗaya kenan, na biyu wahala kawai za a ba 'yan Najeriya saboda sai an canja tsarin mulki.
To sai dai mata da suka daɗe suna ƙoƙarin a ba su kashi 35 cikin 100 na kujerun siyasa, suna ganin wannan doka za ta zo a kan gaba. Hajja Madiya Ibrahim Baba gogaggiyar 'yar siyasa ce, tana cikin masu wannan tunanin.
Ina fata hakan zai tabbata, tunda dai a yanda muka sani muddin ba a dama da mata ba fa za a riƙa tuyayen ana manta da albasa. Saboda haka wannan ƙuduri da za su zartar da hatta samu karatu na biyu abu ne abun farin ciki ga mata 'yan uwana. Sai mu yi addu'a Allah Ubangiji ya tabbatar mana, kuma Allah ya sa muna raye za mu mori wannan abun, sai mu kuma mu zo mu matsawa mu shiga mu fita mu gaya wa yara matasa waɗanda ya cancanta su shiga irin waɗannan zaɓe, su ma su shiga su samu, saboda mu samu wakilci na mata a ƙasar nan.
Ita ma Hajjiya Hawwa Bukar wacce ta taɓa riƙe muƙamin shugabar mata a shiyar Arewa maso gabas ta bayyana ra'ayinta kamar haka.
Ina jin abu ne mai gamsarwa, abu ne kuma da ya kamata mata tuntuni an mana wannan don mun nemi irin haka din a baya daga gwamnatocin da suka shude amma ba wanda ya saurare mu to alhamdulillah mun samu wannan goyen bayan a sauran kasashen duniya ma akwai inda ake haka irin su India to in an mana haka gaskiya zamu gode
idan an yi dokar mafi karancin mata za su kasance 37 a cikin 109 a majalisar dattawa sannan a majalisar wakilai kuma za a samu mata 74 cikin 360 adada an yi wa dokar karatu na biyu a majalisar wakilai Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kimanin mako uku kenan da muka faro wata hira da Isa Ali na kungiyar Vaz mai fafutukan kiyaye hatsin rai a birnin Accra akan alƙaluma masu daga hankali na mutuwa da aka samu sakamakon hatsin rai mota inda kusan mutane 800 suka mutu a cikin watanni uku farkon wannan shekarar 2021 wannan batu ya sanadiyar hukumomin kiyaye hatsin rai a Ghana sun tashi haikan domin yin gangami akan yadda za a magance batun yawan hatsari a kasar Ghana Isa Ali ya dauko mana bayanai masu muhimmanci akan abubuwa da suke haddasa waɗannan hatsarin. A yau za mu tashi daga inda da masa tambaya kamar haka. To wannan shawarin da kake maganan yanda 'yan sandan kasashen Turai suke yi idan mutum ya yi kuskure akan hanya ko ya yi laifi akan hanya sai a karɓe shi kuɗi nan take daidai da laifin da ya aikata ko kuma a kwace takardar lasin shi. To akwai wani zama da kuke yi tsakanin ku kungiyoyin fafutukan kare hatsara da gwamnati da sauransu da za ku iya bada wannan shawara
gaskiya ne mun samu zama kaman ba da tunawa kuma yanzu da zan gaya maka idan cikin dokar kasar mu muna da dokar kasa na 15 nan da batun motoci akwai wannan ciki da ake ce sport fine yana cikin doka wani lokaci gwamnati ta soma aiki kai shine ne amma don ta soma aiki kai yanda za a yi ya somo ma mu soma wannan shiri amma wasu matsaloli dai ya kama na damuwa saboda jama'a na nuna cewa kamar wani jami'in gwamnati zai karbi kudi wa za a ba wannan kudi polisai za a ba wannan kudi ko za a kai banki ne ko ya za a yi da wannan matsala kuma na ajiye sannan na biyu kuma jama'a kuma na nuna cewa kamar da su ma suna so su ga kamar a ajiye kamera kenan su video sannan ka duba kasashen Turai kowane titi dai kaga kamar akwai video idan sanda ya ce kai ne shi in kai gaddama sai a buga maka shi wannan video sai ka ga irin gudun da kai ka gane amma yayi kamar wuraren mu da dama bamu da wannan kamera kenan bamu da wannan video da in mutum yayi ne shi za a yi a gwada kuma an hanka mai da bar wannan aiki kan yan sanda gaskiya akwai abin da turawa ke ce kawai arbitrary arrest kaga kamar wani saboda ya yi tashi ji kan titi ko ba kai mishi ma ba ya kama ga so shi yanzu da nake magana in ka shigo cikin Greater Accra kenan akwai tituna na wurare da yawan da yanzu aka ake man camera da dama don bankin duniya by World Bank sun zo wani lokaci sun ka taimake mu mun ka seta gwamnati ta shirya wani gida haka da command center kenan wanda ake command camera nan duka ka gane wannan kamarori ababen da kuma wannan kamera kuma za su taimake mu kenan muna duba dai nan dai zuwa December ainisa in ya so a soma wannan shiri cikin unguwannin da akwai kamarori na gwamnati wanda za a control ya so mu duba cewa kamar yadda shirin zai yi so yanzu dai abin da muke shira da gwamnati kenan
To wata ukun farkon wannan shekarar 2021 an samu mutum kusan 700 da ƴan kai sun mutu ya menene makubar kasar Ghana ta huskar hatsarin mota a cikin sauran watanni da suka rage a wannan shekarar
yanzu mun ka duba wannan alkalma mun gane cewa kamar gaskiya wanda ke amfani da alkalma ya gane kamar gaskiya muna cikin matsala sosai saboda shekarar da ya wuce ba mu samu rashi hakan gaba jama'a ba su mutu kan titi hakan da hasarin mutuci hakan da ba gari uku zuwa fudu ne yanzu hali ya kai 700 gaskiya masala ne yanzu dai mu roko muke yi kuma muna falkar da jama'a masu tuci yanda za a yi in ya so ai aiki da doka ta gani ai aiki da doka yanzu gudu da muke yi ce na muke kiran jama'a saboda in mun duba gaskiya watannin da ya saura akwai bacin rai sosai Bature ya ce projection da muke gani projection nan na nuna cewa kamar akwai matsala mun sa akwai matsala sosai da dama akwai matsalan da za mu fuskanta jama'a diwa su yi rashin jama'a diwa amma in dai an tashi an saya an aiki yadda ake so mun samu ci gaba kai amma duka sai mu ce yana kan yan sandan da iya yan sanda in dai sun tashi sun saya sun yi ake cin hanci da rashawa cikin su kuma sun ka saya sun ka gaya da gwamnati kuma ta sa arziki inda ya fi a sa arziki mun samu ci gaba kuma muna kira kowane lokaci mun ka samu irin daman ga muna kiran gwamnati ta yi kokari anyan motocin wasu wurare kamata ne yanzu a yi su duwa a buɗe hanyar saboda kaga wurare da na kira makan da duka muna kiran shi highway ne highway shine ana mutane ana dokan mutane from one region zuwa another kaga ana kasuwanci kaga in kasuwanci ta tashi sosai tana ci gaba kaga jama'a kuma na jama'a na tafiya from after region ga sai aje region ga sai aje region ga to kaga ciki akwai wadannan sun ka tashi kamin su saya ya kai awa uku ko hudu amma to sai kaga kamar an ganga suke kai nan sai kaga kamar akwai one traffic annan kuma single lane ne to single lane shi ke ka mana damuwa ko cikin Greater Accra capital ma muna da wadannan matsaloli sai kaga kamar mota ta fita baya kana so ta yi saurin ci da shi ke ka mana matsala so shi gwamnati kuma muke kira ta yi kokari in so a bude hanya
to madalla A nan ne kuma za mu dasa aya a wannan hira da muke yi. Sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Isa Ali na kungiyar Bank mai fafutukakki ya yi hatsin rai a birnin Accra da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za mu fara da ra'ayin Ali Usman Takalafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Najeriya mai cewa to Allah madaukakin sarki mai kowa da komai. Kuma mai iko kan kowa ya sa kashe shugaban wani bangaren yan fashin dajin da suka addabi al'ummomin jihohin Zamfara, Katsina da Sokoto mai suna Awolin Daudawa ya zamo babban darasi ga ragowar yan ta'addar da suka ki gane gaskiyar magana cewa wannan mummunan matakin da suke a kai ba inda zai kai su sai dai nadama a ranar da nadamar ba za ta yi musu amfani ba. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Aliya Haya da Afar Unguru da Ibrahim Lara Gapta tare da Isa Garu Taraba masu cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Muna addu'ar Allah ya ƙara tunawa ƴan ta'adda masu kashe mutane da garkuwa da mutane asiri. Mutuwar kasurgumin ɗan fashin nan Awolin Daudawa ba ta zo mana da mamaki ba. Fatan mu dai Allah ya kawo ƙarshen ire-irensu amin. Sai kuma ra'ayin Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya mai cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Kiran da ƴan majalisar dattawa da na wakilai a Najeriya suka yi na gwamnatin Najeriya ta kafa dokar ta ɓaci kan tsaro hakan ya yi daidai domin a gaskiya al'ummar arewa babu abin da suke bukata kamar samar da tsaron rayukansu da dukiyoyinsu. Shiko Husaini Ali mai gishiri Rijau ta yake salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. A gaskiya yanzu ya tabbata cewa Najeriya babu tsaro tamkar babu gwamnati a kasar. Domin mu dai a yanzu haka a nan karamar hukumar Rijau yan bindiga kewaye da mu suke a cikin ƙauyuka makwabta inda suke cin karansu ba babbaka. Su kashe na kashewa su saci shanu babu wani dauki daga gurin gwamnati kama daga matakin jaha har zuwa matakin tarayya. Dan haka muke roƙon Allah ya kawo mana dauki daga wurin sa. Sai kuma ra'ayi Shehu Adamu Rijau mai cewa ɗan uwana al'ummar Najeriya game da matsalar tsaron da ke ƙara tsanani a ƙasar mu, kar mu manta da yin addu'ar neman sauki a wurin Allah, domin addu'a ita ce maganin dukkan wata matsala. Ya Ubangiji Allah, mun tuba, ka ji ƙanmu ba don halin mu ba, ka kawo mana mafita. Amin. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofa tabuwa. Masu cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Muna taya ma'aikata a duk faɗin duniya murnar ganin wannan rana ta ma'aikata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musu. Da fatan hukumomi za su yi amfani da wannan dama wajen ganin sun inganta wa ma'aikata rayuwarsu. Yanzu kuma ga falalar Ramadan, albarkacin watan azumi na Ramadan.
Sunana Muhammad Suleiman Abu Suleiman babban limami na masallacin Sarkin Musulmi Bello dake Kaduna. Dangane da falalan watan azumi, alhamdulillahi wata ne mai albarka, ta ne mai falala, domin a cikin shi ne aka saukar da Alkur'ani mai girma. Allah madaukin sarki yana cewa shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran, wato watan azumin Ramadan wanda a cikin shi aka saukar da Alkur'ani, kuma a cikin dai daya aka saukar da Alkur'ani. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah bai yanke cewa mene muka saukar da Alkur'ani a cikin daren lailatul qadar. To idan muka lura falalan wannan watan azumi, sai mu ga saukar da Alkur'ani da aka yi a cikin wannan watan azumi ya sa watan ya zama yafi kowanne wata daraja. Saukar da shi a cikin daren lailatul qadar sai ya sa wannan daren yafi dukkan shauran darare daraja, domin lailatul qadari khairun min alf shahr, wato yin ibada a cikin wannan daren kadai yafi watanni dubu, mana wata dubu kusan kwatankwacin shekara 84 da wani abu aka ce ya ga haka. Sa'annan annabin da aka saukar da Alkur'ani mai girma sai zama shine shugaban annabawa gaba daya, saboda ba wani annabi da ya kai shi daraja. Al'ummar da aka saukar da Alkur'ani shine mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya nuna cewa mun fi kowace al'umma daraja. Kuntum khaira ummati ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kuni fiyayyun al'umma da aka fitar a cikin dukkan al'umman duniya. Domin kuna ganin mutane sun daina yin aikin alkhairi sai kuce kusi, kuna ganin mutane suna yin sharri sai kuce su daina. Wa ina muka samu wannan Alkur'ani? Ta Alkur'ani ne ya sauka a cikin wato watan azumi. Shi yasa watan azumi ake so mutun ya yi ibada, ake so mutun ya zama mai tausayi, mutun ya zama mai juriya, ake so mutun ya zama mai hakuri, mutun ya zama mai taimakawa al'ummarsa. In an maka laifi kai hakuri ka yafe, makwautanka ka lura da su, marayu ka lura da su, matan da aka mace aka bar su da ƴaƴaye su ma zaurawa ne suna bukatun kulawa, a kula da su. Musulunci yana son wanda ba musulmi ba ka jawo shi, kai mishi mu'amala mai kyau, kai mishi murmushi. In an zo abincin ranar sallah ka iba ka kai mishi, ka ja shi a jiki, ku yi mu'amalar ku. In ya yarda ya karɓi addinin musulunci, in bai yarda ba ku yi zaman lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To da fatan an amfana. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A karan farko, sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a India sun wuce 400. Sabbin kamuwa da cutar da aka samu a cikin awanni 24 da suka gabata, an samu mutum 401,993 a cewar ma'aikatar lafiya ta India a yau Asabar. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi amana cewa yawan sabbin kamuwa da cutar watakila ya ninka sau biyar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya ta ni gabatar da shirin, da Haile Haile wanda ya haɗa sautin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.